السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم مع بعض، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. يومنا سفير أسبر شاديا لوسن ترى وسر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديانا دليه حدود 40 دقائق ودى سداسة دا 20 دقائق لوسن بيو وسن فبراير كالندر 40 شكرا دبو بيو دا 20 دقائق a karo na bakwai. Allah ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna da ke nan hedukwatar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar Boko, Hausa Kwatas, cikin garin Boko, a ƙaramar hukumar Boko a jihar Benue, Nigeria, domin dora da gani muka tsaya a karatun tafsiri ɓangaren mata. Muna cikin tafsirin sura ta biyu a asalin saukar Al-Qur'ani ta 68 a jerin surorin Al-Qur'ani daga sama, ita ce suratul Qalam ko suratul Nur. Jiya mun kai ƙarshen tafsirin aya ta 9. Yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta 10. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sa mu dace. Wannan addu'a ta mu Allah ya sanya mata albarka. Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su rayuwar mu duniya da lahira. Allah ya sa ta zama ta sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmi. Kawai dai akwai tambaya da aka yi wanda na so yin sharing nata tare da ku. Ita asalin tambaya ce da aka yi ta personal. To amma kasancewar duk ana rayuwa a cikin abin, da ya kamata mu amsa ta domin kaso mai yawa ya ji amsa wannan tambaya saboda kaucewa yin ta a gaba. Mutum ne ya auri mace, ya sake ta daban-daban saki biyu, Allah ya sauke, Allah ya tsera nan. Kafin ta aure shi, ta yi aure, ta yi wa aurori. A can din tana da wata 'ya mace. da haka sai masa sharadin za ta rinna kula da wadannan yara nata. Amma garin da suke aure kuma ba wuri ne bane, yaran suna wani wuri ita tana wani wuri. To ta taba zuwa ta yi kusan wata biyar a gida, sai aka kira mijin aka gaya mata ko wani da ilimi ta gabanin shi, amma shi ya kasa yanzu an gan shi yana zuwa wajenta har yana ɗaukar ta suna fita. Alhamdulillahi wannan bayani da ya tabbata ƙarya ne, abin bai faru ba. Amma tunda shaidan ya riga ya shiga kuma ya dace ba za a zauna lafiya ba, bayan ta dawo an sasanta sai kuma ta so ta yi tafiya saboda waɗancan yara nata musamman ƴamata, sai shi kuma yake bai yarda ba. Ƙarshe ya ce su shifa kan wannan sefai sallame ta, sai ta ce ba matsala ya sallame ta mana, sai ce to ta je ya sallame ta. To bayan ta tafi sai kuma ya kira ta yaushe za ta dawo, sai ta ce ah kamar yaushe yaushe zan dawo, ba ka ce ka sallame ni ba, sai ce eh amma shi ba sake yake nufi ba. An fahimta wai yanzu wannan auren ina matsayin sa yake, za ta dawo ko ba za ta dawo ba. Sannan da yake ya je ya sallame ta, shin saki ya riga ya faru da wannan ko bai faru ba? Amsar da kuka bayar na nuna cewa idan kace ba za ki koma, saboda kina ga cewa tun da yake ya sallame ki da saki biyu can baya kuma sakin nan daban-daban aka yi, ga kuma wannan na da yake ya sallame ki ba ya sake ki ba, saki uku sun cika. To da haka in sama da ƙasa za ta haɗu ba za ki yarda ki koma ba. Irin waɗannan matsaloli sune suke bayyanar da mahasin na addinin musulunci, wato kyawawan abubuwa na musulunci, karɓar uzuri. Har da ya kira ita yaushe za ki dawo, wannan lallai ina nuna da yake ya sallame ta bayan mutum ya sake ta da ni. An fahimta? To don haka a lokacin da aka samu saɓani irin wannan tsakanin miji da mata, idan ta ce ya yi saki shi yake bai yi ba, alƙaulu ƙauluhu, maganarsa ita za a saurara ba ta ta ba. Musamman matar da ka aura tana da zawara, ta yi wa yanzu tana so ta koma gidan uban ƴaƴanta wanda a kansu ne take neman samun matsala kan aurenta da kai ko da mijinta na yanzu. Saboda haka bari ta ga sai rabu da kai, yanzu haka shi uban yayin in ya ji a kan ƴaƴan ne suka rabu da mijinta da ta aura a bayansa, yanzu haka shi kuma ya mayar da ita. To da haka shari'a ba za ta saurare ka ba. Idan aka samu matsala tsakanin miji da mata akan wannan irin wannan akan saki, to magana ta miji ce. Amma abin da ya shafi mata, sai aka samu matsala, misali ya saki matar shi sai ce ya dawo da ita, sai ta ce ai ta gama idda, shi kuma ya ce ba ta gama ba, to a nan alƙaulu ƙauluha, magana ta za a saurara. Saboda me? Wa yake yin al'ada? Ita take al'ada. Ya sake ta sai ta ce tana da ciki, shi kuma ya ce ba ta da ciki, magana wa za a saurara? Maganar sa za a saurara, saboda shi yana ciki ne? An gane ko? Shi ba ya ɗaukar ciki, saboda haka ba zai iya ganewa cewa tana da ciki ko ba ta da ciki ba. Yanzu abin da ta faɗa dole a saurare ta. Kawai yanzu Allah ya kawo mu zamani akwai gwaji da ake yi ko wani hoto da za a gane akwai ko babu, to shi ma ba lallai ba ne. Daga sunan ku duk shaidu ne, akan je wajen aje a yi scanning a gaba ba ciki kuma akwai ciki yawanci shi ne abin da yake faruwa ba a sassafai akan yi scanning a ga akwai ciki kuma babu ciki ba kuma shi ma ana yi ba cikin aje a samu a ce akwai ciki akwai wani kes na halitta shi wata ta je an yi mata scanning saboda akwai tunanin ciki a tare da ita ko akwai tunanin ciki a tare da ita amma tana ta yin jini da aka je aka scanning ya nuna ciki ne amma abu ya tsayi ciki baya girma irin na ciki amma tana jin wani abu mara ta kuma haifarta da aka je wani kurji ya fito a jikin mahaifarta shi ne yake girma yanzu mai aka dauko kana mai ta dauko wannan kurjin mai ta dauko ta tafi ciki kuma ba ciki da aka ne za ku ringa ganin yanzu ana tafiya asibitoci mabambanta su da kansu likitoci za su ringa cewa ku sauya wajen da ake yin an baka scanning a nan a koma can a yi wata scanning sai ta nuna ɗan cikin ka namiji ne wata kuma ta ce mace ce wata scanner ta ce ta ɗaya ne wata ta ce biyu ina fatan mun gane saboda haka har yanzu idan mace da aka saka ta yi da awar ta ɗaya da ciki aka je scanner ba ta nuna ba har yanzu babu tabbacin cewa ba ta da ciki sai lokaci ya ja to sannan ne za a tabbatar ba ta da ciki ina fatan mun gane jan lokacin nan zai iya yin tsayi zai iya wuce wata hudu za a lura da al'adarta wata tana yin wata kaza barakumar al'ada tana da ya bata al'ada ba to duk wannan abubuwa ne malaman fiqh sun yi bayanin su Allah ya saka musu da alheri to da haka dai in an samu matsala akan saki an yi saki ko ba a yi saki ba maganar miji akan idda ko shigar ciki a nan maganar mata ce an gane ita ce za ta faɗa cewa tana al'ada ko ba ta al'ada ta gama idda ko ba ta gama ba ina fatan mun gane wallahu a'lam to sai wanda aka san ita ba ta yin jini wanda aka san ba ta jini to wannan idan aka ga daga lokacin da ya sake ta zuwa yanzu ba a samu wata uku ba to wannan ba za a ce in ta ce ta gama idda ba za a saurare ta ba to akwai wata matsala ta iya yiwa ya sake ta lokacin ba ta jini kuma sai bayan da ya sake ta yi wata ɗaya kuma sai jini ya zo mata a wannan ya za a yi za a haɗa wancan wata ɗaya da jini biyu a gaba ko yanzu inda ta tasa shi daga watanni ta koma jini ya za a yi to wadda ta samu ta'awul ku koma karatunmu na bara ai wadda ta samu sauyin yanayi na al'ada tana yin idda ne da al'adar da take ciki a halin yanzu an fahimta yarinya ce karama ba ta yin al'ada sai mijinta ya sake ta bayan ya sake ta ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu kuma sai ta fara al'ada to yanzu saki ya ne idda ta koma ne ta koma kan jini za ka sai ta yi jini uku an fahimta sai ta yi jini nawa sai ta yi jini uku tana yin jini ta girma sai mijin ya sake ta ta yi jini ɗaya jini biyu sai kuma jini ya ɗauke mata to sai an yarda cewa yanzu ta gama al'ada ba za ta sake yin al'ada ba sai a ce to kuma ta yi wata nawa da wannan sai a ce wata uku to sai suke nan ta gama idda an gane su sai ta yi watanni kuma da aka ta hawul juyawar al'adar mace daga wani yanayi zuwa wani yana sauya hukuncinta a lokacin da aka sake ta kamar mace sai da aka sake ta ba ta tunanin tana da abin nan mijinta ya mutu ba ta tunanin tana da ciki wata ɗaya wata biyu kuma sai ciki ya bayyana an fahimta yanzu ta kaba ta tashi daga ne ta tashi daga watanni ta koma ne sai ta haihu an fahimta Allah ya ganar da نعم الله رمى الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنسمه على الخرطوم
الله رمى كي ولا تطع كل حلاف
ولا تطع كل حلاف مهين
نعم
أماز مساء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
نعم
سنسمه على الخرطوم
بارك الله فيك كما نسأل البركة هي من جعل الله يابا من جعل الله ونوبرني يأتي فلا تطع المكذبين kada kai da'a ga masu ƙaryata gaskiya wadanda suke ƙaryata ka karkai musu da'a wadu lautu da yin kai da hinon sun yi borin ina ma za ka sassauto kai sassauci a cikin addini su ma sai su sassauto sai ku haɗu ku yi bautar Allah wannan shekara baɗi kuma ka haɗu da su ku yi bautar gumaka shekara Allah ce karkai haka ko a ce a kar a ringa sukan aƙidar da ake kai mara kyau a kyala kowa ya addini ka Allah yake karka ya ka sai su gaba ina bashi umarni yace wala tu'i kullu halafin mahin kada kai da'a ga duk mai yawan ƙarya mahin wanda yake kaskantacce wulakantacce yawan rantsuwa afwan halafin mai yawan rantsuwa ba mai yawan ƙarya ba wala tu'i kullu halafin mahin karkai da'a ga duk ne yawan rantsuwa wanda duk ita ce magana sai ya rantsu ya rantsu wallahi kaza billahi lazi kaza in ba haka ba Allah ya tsine mu in ba an gane wanda yake irin wannan kaskantaccen mutum saboda ita rantsuwa ba a yin ta sai idan da bukata kuma mutum yakan yi rantsuwa ne domin ana tuhumar sa abin da ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba ko waɗanda ya gaya ba za su yarda ba da haka muke cewa rantsuwar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyuka da kar ayyuka duk ɗaya ne da haka su ba suna yi ba ne saboda su ciyar da magana ta su ta yi ƙarfi ta yi daraja a ba da haka suke rantsuwa ba ina fatan mun gane rantsuwar Allah da ta manzon Allah sun fita daga cikin nau'in rantsuwar mutane amma ni ko ke ko kai duk wanda zai yi rantsuwa to akwai buƙatar yi rantsuwa ne saboda ba a gaskata abin da ya faɗa ba tashin fahimi ko kuma yana so mutane su karɓa to da haka Allah sai nuna wannan sifa mai yawan rantsuwa mutum ne kaskantacce wala su ga kullu halafin mahin hammazin wanda yake yawan yi da mutane yana aibanta su yana cin namansu masha'in binamin wanda yake kai kawo da annabi neminci da ya bata tsakanin mutane idan maganar wannan yaje ga wannan da ya bata tsakanin su shi abin da yake so ya zama bakin ganga ko ina zaki shi yana yin shiri da kowa kuma ya hana kowa ya shirya da kowa shi shine kanwa uwar gani hammazin masha'in binamin manna'in lil khair mai yawan hana alheri baya sai ga an yi aikin alkhairi baya ciyarwa baya zaburarwa a ciyar baya kyauta baya sawa a yi baya sadaka baya sawa a yi sadaka manna'in lil khair in yaji za ka yi ma ba wai bai sa ka ba ne a ƙoƙarin hana ka zai wallahi so nake zan je masallacin can wannan masallacin ya zama old modern bari in je in rushe shi in yi gini na zamani in gina wa Allah ɗaki gida na gani na faɗa sai su haba da Allah ai da wannan gara ka samu wani maraya ka baka taimake shi duk aikin alheri ne amma ya ne yanzu kuɗin da za ka gina wannan masallacin misali za ka kashe kimanin naira miliyan 100 zaka iya dauka saka ba maraya an fahimta to kun ga yani akalla ya tutar da kai manna'il lil khair sifar ta gaba mu'tadin kuma dan ta'adda ne za azzalimi ne in haƙƙi ya shiga hannunsa sai ya rubuta ciki a kai ba zai bari ya fita ba asim kuma mai saban Allah duk inda ake saban Allah da shi a ciki gidan giya akwai shi gidan matan banza akwai shi wajen raye-rayen iskanci da shi waƙe-waƙen banza da akwai shi duk wani wuri da za a ce Allah wajare wurin da in aka same shi a gari Allah ina fushi da gurin shi yana gurin asiri utullin ga shi mai kaushin hali zuciyarsa babu alkhairi babu tausayi ba jin ƙai ba'da zalika zalim bayan nan shi din damfare ne liƙi ne wato inda yake jinginuwa shi ba dan gurin bane misali kamar yace shi ne wani dan wani to shi ba dan wanan bane ya dai samu wata alaka ne sai makale a jiki saboda haka sai ya sa dan sani shi an gane ku me yasa yake yin wannan an kana zamalin wa bani dan kawai Allah ya bashi dukiya ya bashi aya idza tutla alaihi ayatuna in ana karanta masa ayoyin mu na alqur'ani qala sai ringa cewa asatirul awwalin wannan zancan tatsuniyoyin mutanen farko ne wannan tatsuniyoyi ne aka samo su wani ya ji ga wani gatanan ku ce Allah ya ce gane shi sanasimuhu alal khurtum zani masa alama akan al-khurtum hancinsa an kira al-khurtum a harkar larabci shine hancin dabbobin daji ba ma dabbar gida ba kuma an fi faɗa ana nufin hancin giwa ina hancin giwa yake hancin giwa akan ta yake ko a jikin wannan zololan bakin nata a wannan zololan bakin jiki don haka sai mutum yana da hancin irin wannan sifa ce ta kyau ko ta muni kuma sifa ce ta muni an gane waɗannan sufofi da aka ambata ikrima Allah ya ji kansa ita wato sifa ce ta mutumin da yake kaskantaccen mutum wanda ake gane shi kaskanci a tare da shi kamar yadda ake gane akuya wata akuya da ake tare da shi mai dan kunne a kunnanta za ku ga wani abu kamar dan kunne to muni yake sa ta da haka ba su da yawa cikin awaki ita da haka Allah ya ce da shi utullin ba'da zalika zani wato kaskanci da wulakanci ko ma baya ya kare a kansa kaskantaccen mutum ne wulakantacce an gane ku Abdullahi dan Abbas yace ana nufin Al-Walid dan Mughira Ata yace ana nufin Al-Akhdas dan Shariq saboda shi ya zamanto mulhaq ne wato abin nan damfara ne damfare ne a cikin kabilar Bani Zuhra wanda suke Makka shi ba dan gari bane amma wadanda ba su sani ba tun da ya tashi a garin ya girma to shi kenan wadanda ma ba su san shi ba dan gari bane zuwo ne ya ma zama dan gari har ma ina nema ya fi bako wanda ka fi dan gari an gane to shi ne Allah sai ya tona masa asiri Mujahid dan Jabir yake ana nufin Aswad dan Abdul Yaghuth shi ne wanda Allah in sifanta da waɗannan sufofi guda takwas miyagun sufofi Abdullahi dan Abbas a wata ruwa ya ce ana nufin Abu Jahl ne ɗan Hisham an gane to amma dai waɗannan sufofi kada mu ɗauka an faɗe su akan waɗancan ko wancan da aka faɗa a kansa shi kenan sun wuce har yanzu ana iya samu kuma ana iya samu a cikin maza ana iya samu a cikin mata ana iya samu a cikin kowace tabaka ta mutane ko masu kuɗi ko masu mulki ko masu ilimi ko gama garin mutane ana iya samun mai waɗannan sifofi an gane da haka ne Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa yake shi a fahimtarsa wannan aya ba tana magana da wani mutum bane shi a karan kansa shi kadai wanda za ce an yi magana ta wuce a an samu ne irin wannan sifa a wancan lokaci to kuma za a ci gaba da samun masu irin waɗannan sifofin a nan gaba yanzu ana samu nan gaba ma za a samu duk inda kuka ga an ci zaman lafiya ku duba sai kun samu an samu masu irin waɗannan sifofin an gane an samu waɗansu masu kilibibin tsiya suna kai kawa tsakanin mutane ina nan a masallaci ana ganin sa a masallaci ana zaton mutumin kirki ne amma abin da yake zuciyarsa shine ko abin da yake kan idansa shine asusun masallaci nawa ne a ciki nawa aka kashe me aka yi da shi shi bai saka ba fa amma suna yin ididdiga in ma za ka bayar sai ce to wai na jiya da ka saka ne aka yi da shi ya za ka dinga saka ba ka san me ake yi ba Allah ya sa kun gane to da haka sai ya hana masallaci zama lafiya in a kasuwa ne ya hana kasuwa zaman lafiya idan a makaranta ne ya hana makaranta zaman lafiya duk inda aka samu irinsu to ba za su bari a zauna lafiya ba to da haka waɗannan sifofi har yanzu suna nan sannan malamu ka mamu gumi daga cikin dalilinsa na cewa wannan sifofi ba wani mutum ba ne a karan kansa saboda haka ce wane ne to ka ga ɗan adam ina da wata ɗabi'a ɗaukar zaman magaji da nishi su waɗanda aka faɗa ɗin nan duk waɗannan da aka ambata kowanne daga cikinsu daga zuriyarsu an samu musulmi na ƙwarai musulmi na kirki da aka wani lokaci da ya kirma ɗan Abu Jahal yake gayawa Khalid ibn al-Walid shi abin da ya sa ba zai musulunta ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi miyagun kalmomi game da mahaifinsa sai ce kai naka gangani ya ce ni ubana ayoyi aka saukar kuna ana karanta a kansa amma bai hana ni musulunta ba saboda ni a musulunci wala tazuru waziratun wizra ukhra wani mai laifi ba a ɗaukar laifin wani don uba ya yi mummunan abu ba adalci ba ne a zargi ɗansa da wannan abin don ɗa ya yi mummunan abu ba adalci ba ne a zargi mahaifinsa da wannan abin sai dai in ya tabbata mahaifin mai sa shi an fahimta bai bil munasaba ka ga ko wani abu da jami'an tsaro suke yi jami'an tsaro ku ji tsoron Allah wane ya yi laifi kawai sai a je a kama babansa ina ruwan babansa babansa ne ya laifi sai a ce to ai in ya ji an kama ubansa ya fito to wanda ya ji an kama ubansa ya fito da sauran kirki ma tare da shi Allah ya sa kun gane to da haka irin waɗannan abubuwa da kuke yi jami'an tsaro ku ji tsoron Allah ku gyara wannan ina kawo rashin zaman lafiya cikin al'umma zalunci baya barin al'umma ta zauna lafiya ko ba ta barin mai zalunci ya zauna lafiya ku daina wanda yake mai laifi a kama shi wanda ba shi da laifi kar a ce za a kama shi da laifin wani ko a ce in an kama shi wani ya fito amma sai ka ga a je a kama matan mutum saboda ya yi laifi a kama babansa saboda ya yi laifi a kama ɗan uwansa saboda ya yi laifi alhali su ba su ma san ya yi ba ko kuma ba su goyi bayansa akan yi ba ina fatan mun gane to dai waɗannan da wasunsu sun sa malam ya abin nan saboda wata fassara menene da yake utullin ba da zalika zanim lafazin zanim ana nufin mulhaq shine kamar ana tona masa asiri uwarsa zina ta haife shi ba dan gidan da aka haife shi ba ne an fahimta kuma da yawa malamai sun tafi akan wannan fassara cewa zani shine mutumin da uwarsa ta je ta yi zina a waje ko matar aure da ta yi zina wannan cikin ba mijinta ne yi shi ba wanda take aure wancan da ta yi zina shine shi ya yi cikin ta zo ta haife shi a nan gida an gane ko saboda ai an mata aure ba ta zina ba ta cikin sheki da haka kuka ga idan mutum ya ce wannan cikin ba nasa bane ko wannan dan ba nasa bane to sai dai ayi ne sai dai ayi la'ani an fahimta kuma wanda duk ya kalli dan bayan an yi la'ani ya ce da shi dan zina shi kuma sai an masa bulala kai kawo sheda tunda har uwarsa sai da ta yi la'ani ubansa yadda aka yi la'ani to yanzu an kore shi ne gabaran jinjinuwa zuwa ga uban amma kuma ya haramta a ce da shi ɗan zina saboda uwarsa ta tsaya ta lalle fafur kai da fata dan na wancan ne ture shi kawai ina fatan mun gani to da haka shine Sheikh Umar Muhammad Gumi Allah ya tikansa yayin abin nan akan wannan cewa lafazin zamir Allah ba zai aibanta wani da laifin wani ba idan shi da aka yi zina aka haife shi laifin sa ne laifin waye laifin iyaye ne ba laifin sa bane shi duk sakarcin mutum duk iskancin sa duk lalacewarsa da za a ce an ba shi zabi da haife ka ta hanyar aure da haife ka ta hanyar zina zai ta haife shi ta hanyar aure ƴaƴan da aka samu ta hanyar auren gudanar da suka zama yin iska ai suna da yawa an fahimta to da aka gare zama ɗan iska a haife shi ta hanyar aure ya zama ɗan iska da haife shi ta hanyar zina ya zama ɗan iska kamar inda da yawa an haife shi ta hanyar zina kuma sun zama mutanen kirki an gane sun zama mutanen kirki Allah ya gane da to wannan dai ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa me yasa ka tsantsan da wannan rayuwa kar ka yi abin da yau gobe za ka yi nadamar ka aikata shi na'am Allah ya ce inna balawnahum
inna balawnahum kama balawna ashaban jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون
كذلك
العذاب
نعم
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
نعم بارك الله فيك وانا وفي قصة الله يبين باين يا كوري عيبو قبل من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ترك كيشي يا دوك كدرجة سا يا بيان مقينسا sannan yayi bayanin aibu da illar wanda suke yin jayayya da fada da shi to Allah sai ya kwatanta mutanen Makka da mutanen ko waɗansu mutane da suke da wata gona ko wani mutum da yake da wata gona gonar gona ce mai kima mai daraja yana da wata ɗabi'a duk lokacin da zai yi girbi lokacin da zai saukalan amfanin gonar shi sai sa abu gari kwararo-kwararo lungu-lungu sako-sako kurɗi-kurɗi ana shela cewa gobe zai yi aiki a gona da haka duk talaka da ke da buƙatar zakka ko sadaka ko ikala da je gonar yana da ɗabi'a duk abin da aka sa abin nan mai girbi ya danka isara sai wata ta faɗi to ba za a ɗauke ba wadda ta faɗi ta Allah ce mai kalin zai ɗauka an fahimta a gurin idan ya gama zai auna duk abin da ya kama na haƙi to duk wanda ya zo kuma ba zai koma gida ba wani abu sai an bashi abin da ya rago ya ɗauka ya tafi da shi gida to wata shekara an gama komai ana jiran ranar wannan girbi ta zo sai Allah ya masa rasuwa sai ya mutu sai magadan suka ce alhamdulillah baba ya mutu bana za mu samu amfanin gonar mu cikakke sai suka yi niyyar ruwa da haka sai suka yi mitin cewa a subi dare su fita daga gari kar ma wani ya gansu da safe a yi tsegumi a yada za su yi aiki balle a zo musu saboda haka suka bi dare suka tafi domin su je su yi wannan aiki su tsaye bai amfanin gonarsu ba su ba kowa ba haƙƙin Allah ma ba su bayar da ballanta na su ba da kyauta saboda haka Allah sai ya jarabe su ko da suka je gonar sai suka tara Allah ya turo wata wuta ta ƙone gonar gaba ɗaya sun kasa bambance gonar tsakaninta da daren da suke ciki shin daren ne fi ta duhu ko gonar ta tafi daren duhu to shine Allah subhanahu wataala ya ba da wannan misali ga mutanen Makka inda suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sani ba alkhairi ne a tare da su amma lokacin da suka rasa wannan alkhairi za su yi nadama za su yi danasani shine Allah yake inna balawnahu lalle mu ne muka jarrabe su suwa mutanen Makka an jarrabe su da me an jarrabe su da fari an jarrabe su da yunwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa musu addu'a da suka cutar da shi suka cutar da shi Allah ya aiko masa mala'ikan duwatsu ya turo mala'ikan ruwa ya turo mala'iku da yawa ya gaya musu me yake son ayi musu kawai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah ka gafarta musu da sani ba amma taimake ni a kansu bi sab'in ka sab'i yusuf ka jarrabe su da shekaru guda bakwai na tsanani irin waɗanda ka jarrabi mutanen annabi yusuf da shi saboda haka sai Allah ya jarrabe su da wannan bala'i aka yi yunwa yunwar da ta kai mutum zai fita bayan gari ya tsebire da ya kade ya kade hanbu da haka saboda tsabar bala'i wannan bayan sun shi al-khabar me ake ce al-khabar shine irin aya bayan gari akan samu wasu abin nan inda bishiya take aka samu wani ganye ko da yake faduwa to duk wannan ganyen sai da suka zaire suka ci yanzu ta kai suna zaireyi ne suna hanbudawa ba ba ruwa ba abinci saboda yunwa sai da Abu Sufyan ne ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Muhammad yace na yace kai ka ce ka zo da sadar da zumunci ka zo da tausayi ka zo da jin kai yanzu wannan abin da kai wa mutanen ka addu'a su ga ciki tausayin kenan da zai yi in kun ya ji jiki ya tsira in kun bai ji ba kuma wai Hausa suka ce kowa ya ɗebo da zafi kaga mutanen Makka sun ɗebo ruwan dafa kansu kenan to da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zaci Allah kuma ya yi to shine Allah yake inna balawnahu mu ne muka jarrabe su da wannan jarrabawa ta yunwa da kishirwa da fari kama balawna ashabal janna kamar yadda muka jarrabe ma'abota gona ko lambu wato kistar waɗansu mutane ne wani mai gona bayan mutuwar annabi isa ɗan maryam alayhi salam da ɗan lokaci ƙanƙane ba da tsayi ba sunan garin sarwan an gane ku tsakaninsa da sana'a farfafi biyu ne da haka aini da Allah subhanahu ya'yan wannan mutumin suka so su sauya abin da yake yi na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala sai ijarrabe su da rasa gonar ko amfanin gonar gaba daya in aka samu lokacin da suka rantse da yaslimunnaha musbihin za su je su datse za su yi saukar amfanin gonarsu da duku-duku lokacin sallar asuba wala yastakhnun ba su ce insha Allah ba ba su togaciya ba kawai suna ga gona ga masu aiki ga kayan aiki me zai hana yiwuwar aiki sun manta Allah yana ikon komai fatafa alaiha ta'ifun min rabbi shi wani mai kewaye daga ubangijinka ikewaya a kan gonar a wato wata wuta da ta je ta kone gonar da daddare wahum na'imun lokacin masu suna bacci da su ma farka ba fa asbahat kasarin sai gonar ta waye gari kamar dare mai tsananin duhu su bu sani fa tanadu musbihin sai suka idan da kiran junan su murya ta kasa kuma cikin dukun duhun dare anabudu ala hadikum cewa ku san makofa zuwa gonarku zuwa amfanin gonarku zuwa da shukarku in kuntum sarimin in har da gaske za ku girbin nan a yau to fa lokaci yayi ai maza a fita fan talaqu wa hum yatakhafatun sai suka tsudu suka fita suna buya in aka ga wani zai ganka sai sai su a maki a duhu haka goye dan kar a gan su wagadau ala Allah ya dukhalanna al yawma alaykum miskin kada wani miskini yau isuwo muku gona ballantana ice zai samu wani abu wagadau ala harbin qadirin suka yi sammako suna kan wannan nufi nasu wannan niyya suna ga suna da iko da za su je su wannan aiki ubangiji ba zai iya kama su ba ko wani ba zai je amfani da wannan gona ta su falamma ra'uha lokacin da suka ga gonar ta su sun ganta ta zama baki ta kone qalu inna ladallun sun suka ce ba hanyar gonar ba ce mun bata hanya an gane karshe suka duba hanya da ita ce sai suka ce bal ku bar wannan magana nahnu mahrumun an haramta mana amfanin gonar ne kamar inda muka yi niyyar haramta wa talakawa abin da suke samu na rabon su an gane fa aqbala ba'da qalu subhana rabbina aqala awsabuhum mafi karancin shekaru a cikin su ko mafi tsakatsakin shekaru a cikin su wasu malamai suka ce khairuhum wanda yafi alkhairi a cikin su an ce su uku ne biyu su suke da wannan ra'ayin rinjaye ta suka yi dama tun da ake tattauna yace a'a kar ni wannan abin ni abin da mahaifin mai yake yi su kuma suka ce a'a fofo fa ya ka in za a yi ma sai dai kake a kasanka an gane to shike ne yanzu sun fi shi yawa kuma da yake su ba 'yan Najeriya ba ne ko? To Najeriya ita ce ba an ce Najeriya majority kare da bas ba? Ko? Waɗanda suka fiyawa ba aka ce su suke mulki ba? Ko? Za ka ne a Najeriya? Ba haka ba ne Najeriya karɓa karɓa ce an gane ai idan dai majority kare da bas to a Najeriya ba ranar da army zai shugabanci in majority carry the board a Nigeria ba ranar da dan kudu zai shugabanci Allah ya sa kuna gani yanzu ba ana yi ba har ne shugabanci a shekarar 8 yana yi ya tsula siyasa Allah ya sa kuna gani ba to su da yake ba 'yan Nigeria ba ne saboda haka shi sai hakura tunda su rinjaye shi saboda haka ya tafi to amma da haka ta bayyana sai ya ce alam aqul lakum laula tusabbihun ban gaya muku me isa buku tsarkake ubangiji ba cikin wannan abin qalu sai suka ce subhana rabbina inna kunna zalimin sarki ya tabbata ga ubangijin mu lallai mu mun kasance azzalimai wannan abin da muka yi shirin yi na hana talakawa haƙƙin su wannan zalunci to kaga su Allah ya taimake su ko tunda sun fadaka tunda wuri فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون في ساعه شيرين بسنت ساعه suna zargin juna wannan sai wanda kai ka kawo shawara wannan akai kaza kaza sai suka koma suna zargin juna qalu suka ce ya wailana ya kai can mu ya halakar mu inna kunna zalim lalle mu mun kasance azzalimai masu dagawa masu ce gona da ini wadanda muke so mu yi yadda ciki akan haƙƙin bayin Allah wannan dagawa ce zalunci ne amma tunda mun tuba asarabbuna an yubdilana ko an yubdilana khairan minha ya kusata ubangijin ya musanya mana da wadda tafi da alkhairi inna ila rabbina rajibun lalle mu masu kwaɗayin rahama ne daga wajen ubangijin mu muna kai kukan mu da kwaɗayin mu zuwa ga ubangiji subhanahu wataala isoya mana wannan abin da muke ciki kun ga sun yi nadama kenan to ita nadama amfanin nadama jama'a kar wanda yayi wa Allah laifi yake nadama kana yin nadama akan laifin da kai wa Allah Allah zai gafarta maka kuma zai musanya maka fiye da abin da kara an fahimta da ga ku ga malami halari da yace shurutu taubati da ya fara fadi nadama ko yace annadamu ala ma fata sharadan tuba nadama akan abin da yake to kaga su ma nan sai suka ce ya waylana inna kunna ta'izzin ata rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raji'un kin yi nadama an gane Allah yace kazalika al'azab kwatankwacin wannan azabar da aka yi ma abota gona to haka ne Allah yake yin azaba ga waɗanda duk suka san gare mana kuma wal azabul akhirati lallai azabal lahira akbaru tafi girma kan ta duniya law kam ya'lamun inda suna fahimtar abin da yake gaya musu da sun sani to da ba su tafi ta azabal lahira akan ta duniya akan ta lahira ba da ba su zafi duniya akan lahira ba da ba su zaɓi Allah ijiyar da su daɗi a duniya in ya so lahira su je komai tafasa ta kone ba ko za ku dan su da suke ce ai daga duniya sai ka duna ko to za a je za ku gani daga duniya sai ka duna a bayan duniyar nan akwai lahira za a je za a tsaya a yi holin bayi gaban Allah subhanahu wataala kuma zai yi musu hisabi gwargwadon ayyukansu an gane to dai Allah subhanahu wataala anan yana gaya mutanen Makka wannan abin da kuke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku yi nadamar ta kamar inda ma'abota gonar can suka yi nadamar abin da ya shafe su kuma garje sun yi nadama saboda me sai da ya rage babu wani gida da ake fada da musulunci fasai sai da Allah ya samar da kuma wanda ya tsaya wa musulunci tsayuwa irin ta gani ta shi misali kamar izala ce kamar izala ce kun ga izala a ƙasar nan akwai inda bai fada da izala ba yan ɗariƙu sun yi fada da izala yan shi'a sun yi fada da izala yan gargajiya sun yi fada da izala sufaye sun yi fada da izala ba wanda bai fada da izala ba haka ne ko ba haka bane yanzu akwai gidan da ba mu da wakilci yanzu akwai gidan da ba ɗan izala idan wani ya ce ga gidan da ba ɗan izala ya gaya mana mu mu ce ga nama a gidan Allah ya sa kun gane saboda haka duk wanda ya fada da gaskiya sai ya yi nadamar ya yi fada da gaskiya amfanin wannan maganar kar ka yarda kar ki yarda kar wanda iya je ya fada da gaskiya ta bayyana gare shi gaskiya ce a sallama mata kawai sai a huta an gane na'am Allah ya ce inna lil muttaqina
inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alu lil muslimina kal mujrimina ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تحكمون
تخيروا إن لكم
سلهم أيهم بذلك زعيم
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم إمام
إن لكم فيه لما تخيرون
أم لكم أيمان علينا
أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون
سلهم
أيهم بذلك زعيم
أم لهم
شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
بارك الله فيك الله يسي إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أخي الجنة تيجد جن الجنة نين إما كما ستكوا ولا نسجد وراء بيجيبه Allah yake afa daga adal muslimina kal mujrimin yanzu nan za mu mayar da yan ta'adda yan tawayi ko za mu mayar da musulmai kamar mujrimai wato a zaman to a ce abinda mujrimai za su samu a lahira shine irin abinda musulmai za su samu wannan tashbihi ne maqlubi asalin maganar afa daga adal mujrimina kal muslimin yanzu nan za mu mayar da mujrimai masu tsaurin hanci 'yan tawayen Allah masu saƙo masu laifi mujrimai za mu mayar da su kamar musulmai a ranar lahira a ce musulmi ya shiga aljanna kuma mai laifi ma mai sabo har ne ya shiga aljanna ma'ana ba za a yi haka ba an gane malakum kaifa tahkumun me ke gare ku sai ya kuce irin wannan hukunci ku ce mutumin da ya saba wa Allah kuma zai samu abin da yake wajen Allah a ranar lahira kamar inda wanda ya masa da'a zai samu a ranar lahira wane irin hukunci kuke yi irin wannan am lakum kitabun fihi tadrusun ko kuna da wani littafi ne a cikin sa kuke karanto waɗannan bayanai inna lakum fihi lama takhayyarun cewa a cikin littafin an gaya muku kuna da abin da kuke zaba abin da kuka zaba kuka ce a shi za a yi muku a lahira shi za a yi muku am lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyamah ko ko kuna da wasu sirrin tsaron tsani wasu alƙawura a kanmu wanda za su suka gaya muku har ranar tashin alƙiyama dan mun yi muku wata ni'ima a nan duniya inna lakum lama tahkumun cewa kuna da abin da kuke hukunta a kanku a ranar lahira nan duniya ba Allah ba baya Allah ya ba arna dukiya ba baya ba su mulki ba baya ba su daraja ba baya ba su matsayi ba baya ba su ɗaukaka ba baya ba su jin daɗi ba a nan duniya Allah duk ya ba su yanzu haka ma ya ba su abin da bai ba musulmi ba to amma duk da haka suna da alƙawarin cewa aka je lahira za su sake samu wannan abin ko musulmin da aka ba suna da tabbacin an je lahira za su samu jama'a dukiya a hannun mutum ba alama ce ta cewa Allah ina son ka ba mulki da Allah ibaka ba ita ke nuna Allah ina son ka ba ilimi da Allah ibaka ba shi ke nuna Allah ina son ka ba wata wani matsayi wata ɗaukaka da Allah ibaka ba wai ina nuna yana son ka bane a'a jarrabawa ce kawai me yake nuna ya baka ne ina son ka wata da'a kai masa wata biyayya kai masa a cikin abin da ya baka an gane jama'a yanzu misali ga kuna a zaune wata tana ta zo nan wurin misali ne zan bayar ba wai ina da tabbas bane an gane ku wata ta zo nan wurin da naira miliyan 1 naira miliyan nawa 1 ba gashi na ana karɓar taimako ba saboda harkar marayu haka ne yanzu nan wadda ta zo da miliyan 1 nan sai ta ringa jin ta cire naira 1000 ba ta saka ta yi wa miliyan 1,000 sai ta tahi ba ta san koko ba wata kuma ta zo da naira 500 ta cire 200 ko 100 ko 300 wata ma ta ɗau 500 sun gaba ɗaya ta saka yanzu ita wannan miliyan ya wajen ta mai amfani ta kun fahimta yanzu in aka ce waye yake waye na Allah wa za a ce shine na Allah me miliyan ɗaya ko da ta bai wa Allah naira 100 ko 500 kun fahimci maganar da haka dan Allah ya baka dukiya ko ya baka wata ɗaukaka ko wani matsayi jarrabawa ne yanzu a zo ne a gwada za ka fifita Allah a wannan abin da ya baka ko ko za ka fifita abin da ya baka a kanka illa iya to da haka waɗannan abubuwa da aka yi wa mutane su daina birge ku su daina ba ku sha'awa su daina tsone muku ido in kana so ka gane wannan abin matsayin da Allah ya bani ko na mulki ne ko na dukiya ne ko na ilimi ne ko na wata ɗaukaka ne ko wata daraja ce ya alaƙa take tsakanina da Ubangiji ko tsakaninka da Ubangiji in ana yin aikin Ubangiji yaya kake ji abin da ya baka ya kake da commitment a cikin harkar Ubangiji illa iya ina fatan kun gane da haka Allah subhanahu wa ta'ala yace am lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyamati inna lakum lama ta'lamun ba wanda yake da tabbaci ladan lahira wannan dukiyar da Allah ya bashi wannan mulkin da Allah ya bashi wannan ilimin da Allah ya bashi wannan matsayin da Allah ya bashi zai dore har ranar lahira haka nan a sai an je lahira amma dai nan duniya a gane ya aikata idan ba ya gane ya gabatar ga Allah da haka dai wani daga cikin magabata idan ba na manta ba Sayyid ibn Musayyib yake cewa in kana so ka gane matsayinka a wurin Allah to ka san matsayin Allah kai a wurin Allahu akbar wannan maganar kun ga tana da ni in kana so ka gane matsayinka a wurin Allah to ka san Allah ne matsayin Allah kai a wurin yanzu ka muku gane kun gane to Allah ya sa gobe ku zo da kun gane mu gane kun gane matsayin Allah a wurin ku to shine irin yadda ka dauki Allah kika dauki Allah to haka Allah yake irin matsayin da ya baki irin matsayin da ya baki wanda yake jin ga wani abu nasa ya gagari Allah ba zai iya baiwa Allah shi ba to matsayin sa kenan a wurin Allah an fahimta Allah ya gane da to shine Allah subhanahu wataala yake salmun tambayisu ayyuhum bi zalika zaim wane ne wakilin su akan haka idan sun ce a wannan duniya za su samu abin in suka je lahira za su samu irin abin da Allah ya ba su a duniya in Allah ya ba mu okay to ashe an riga an wuce ai an wuce a karatun a sura 98 suratul gadi ko wadannan abokan guda biyu ma abota gona ba dai tai in ma an koma lahira yana da abin da ya fi abin da aka bashi a duniya ba an je lahirar ba tun duniya ta nuna masa ƙarya kake ba Allah ya aiko wata iska ta ratsa gonar sai gashi ba fa yi kallibu kafai alama an faka fiya wa yin khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi kun fahimta to da ka zance ne ba wani wanda ya zo yace da kai dan Allah ya baka wata daukaka a duniya wani jin dadi a duniya wani matsayi a duniya wai kuma an je lahira ba kana da wannan abin a'a alamar kawai za ka samu a can ka bi shi a nan Allah ka ba mu ikon dinka damar da ka ba mu Allah ya ce amlahum shuraka ko suna da wasu abokan tarayya ne wadanda su ne za su je lahira sai su tsaya musu falyatu bi shuraka'ihim to su zo da abokan tarayya ta su in kanu sadiqin in sun kasance masu gaskiya ne cikin cewa abin da suka samu a nan duniya za su jire da shi a ranar lahira na'am Allah ya ce yau mai shaf
أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
نعم
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون
خاشعة
أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون
الله يقول يوم يشفع عن ساكن رانر جزاء كورن يقبل عن قولي وقال رانر جاجر شوى رانر وحلا رانر تاشن هنكلي إذا رانر تاشن الجامعة سجود وقال نزاس ساء كوزاس كيشيس عوجان الله كوزاس ساء الله يسكسوا على الجنة كوزاس جاء الجنة ويدعون إلى السجود a wannan ranar za a gayyace su za a sa su su yi sujada fala yastati'un sai zamanto ba za su iya ba saboda me saboda a nan duniya ana cewa su yi sujada din amma ba sa yi ana umartar ku su yi sujada ga Allah subhanahu wataala amma sai su ki dan haka in an kira su yau su yi ba za su iya ba an gane wannan ranar ita ce ranar tashin alkiyama khashi'atan absaruhum ganinsu gannan su za su zama to kaskantarsu tarhaquhum zilla kaskanci kuma yana dada haduwa da su saboda me wadanda suka wulakanta nan duniya suka ce ba za su shiga aljanna ba suka yi sharri suka yi kaza sun gan su ga za su shiga aljanna da haka yanzu kunya ta kama su ba ma su a iya daga kai su ka dukowa wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun alhali hakika an kasance ana kiran su zuwa ga yin sujada a nan duniya amma suna ki wahum salimun alhali suna lafiya amma sai su ki to yau ranar lahira an nemi su yi sujada kuma ba za su iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da za a yi musu ranar tashin alkiyama in aka tashi kiyama aka tsaya bayan su sai zama kamar fila din nan yanzu filan nan za ta yi tankwara a haka ba za ta iya ba to haka bayan su zai koma za su koma sandararren abu ne guda ɗaya ko a jiki babu wani abu da zai iya zankwasawa a jikinsu kaga tun daga nan sun shiga cikin tashin hankali ke muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya mana jagora kuma ina ga kuma insha Allah za mu kwana a nan in Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan inda muka tsaya abin da muka dai zan daidai Allah ya ba mu lada inda muke kure Allah ya fi mana abin da yake na yake ya ba mu yakan aiki na ne santa kuma ya ba mu yakan santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim alihim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.